الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala madaukakin sarki mahalicin kowa da komai muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya ta musamman da ya girmama mu ya sanya mu cikin waɗanda za su bude wannan masallaci na Abdullahi ibn Mas'ud a wannan gari na garin Danga a wannan hukuma ko in ce a wannan jiha ta Kano Allah madaukakin sarki muke roƙo ya Allah kamar yadda ka nuna mana wannan to ka nuna mana kanmu a cikin gidajenmu na aljanna ya Allah kai mana rahama ka yafe mana addu'a da godiya ta musamman ga hukuma ko in ce kungiyar al-Furqan al-Khairiyya daga Kano da suka taimaka mana wajen gina wannan masallaci da yi masa komai da komai har Allah ya kamu wannan rana da yasa muna da numfashi da zamu zo mu ganta ya ku ƴan uwa ayi musu addu'a Allah saka musu alkhairi ko kuma mutanen garin Danga Allah ya ba ku ikon raya wannan masallaci ya ubangiji yadda aka kashe kuɗi aka gina wannan guri ko kuma Allah ya sa ku kashe lokacin ku wajen ibada a cikin wannan masallaci godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku ƴan uwana ina muku sallama irin na musulunci ku ne yau manyan baki a wannan masallaci ina muku albishir cewa abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi lokacin da ya zo Madina shine gina masallaci aikin farko da annabi ya yi lokacin da ya hijira ya je garin Madina abin da ya fara yi masallaci ya taho akan taguwarsa tana tafiya ana binta a baya baki da ƴan gari suna biye da ita kowane daya daga cikin mutanen Madina yana cewa gidana zai sauka annabi da yana kan taguwa bai sauka ba yana cewa da'uha fa innaha ma'mura ku kyale wannan taguwa umarni ake bata inda Allah so ta zauna anan za ta zauna anan za ta sauka da ikon Allah tabaraka wa ta'ala taguwar nan bata tsaya a ko ina ba sai inda masallacinsa yake a yanzu yace to nan ne wurin yace filin suwaye aka ce na wasu yara ne marayu yace a gaya musu su yi mana kudin wurin zamu siya zamu gina masallaci aka ce aka je aka musu magana suka ce a gaya annabi sun ba da filin kyauta yace a'a su fadi dai nawa ne kudin a biya su a haka aka yi annabi ya zo da kansa da hannunsa sharifi madaukaki suka yi ta tonan ƙasa suna kawo tubali suna hadawa da duwatsu da zarbar dabino har suka gina wannan masallaci suka yi shi a matsayin rumfa idan aka zabga ruwan sama a cikin tabo suke yin sallah amma ni da kai yau gashi Allah ya mana ni'ima ga wani abu masha Allah sai kyalkyali yake ta yi a saman ga fankoki sababbi kar ga penti ga carpet an yi fatayil a nan 100,000 barkatai aka kashe kuma aka zo aka dora mana wata sujjada wai dan me dan mu ji dadin bautawa Allah amma duk da haka mutum ya ji an kira sallah ya kwanta a gidansa a bayan matarsa ba zai fito sallah ba akwai asarar da ta wuce wannan to masu yi dai sun zo sun yi yanzu kwallon ta dawo a ragarku idan ku mutanen garin Danga kun zo kun raya wannan masallaci za ku samu lada za ku samu alkhairi za a samar da security a garinku yaranku za su samu shiriya kuma ko ba komai an kulla alaƙar su da Allah tabaraka wa ta'ala. Idan ko kuka yi sakaci aka zo aka gina masallaci ya zama kango ba tare da an kula da sallah da ibada a ciki ba, to tabbas ba a yi abin da ya kamata ba. A zo a kashe maƙudan miliyoyin kuɗi, ba harka ce ta miliyan ɗaya ba, harka ce ta miliyoyin kuɗi, a zo a gina wannan guri, amma abin mamaki mutum ya kasa zuwa sallah ya raya masallaci. So ya kamata ku sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya fara yi shine raya masallaci da gina masallaci. Kuma ku sani cewa raya masallaci ba wai ya shafi sallah ne kadai ba, ana yin daurin aure a masallaci, ana yin sulhu a masallaci, ana karatun Qur'ani a masallaci, masallaci makaranta ne, ana darasi, liman ya saka karatu, aikin liman ba sallah kadai ba, a koya wa mutane addini. Duk abin da ba a koye shi ba to ba za a iya shi ba. So idan ana so mutane su yi wa Allah bauta, ingantacciyar bauta, to a ba su ilimi. Malamai da Allah ya sanar da ku a wannan gari mai albarka, a fito a zo a saka littafi a koyar da mutane maza da mata, sai kaga gari yayi albarka, sai kaga haske yana yaduwa a cikin gari, sai kaga yaran mu sun tashi, Allah ne a bakin su, ba ruwan su da shaye-shaye, ba za su yi sace-sace ba, ba za su yi tsince-tsince ba, ba za su rinka zama suna bin matan banza ba, saboda tun suna yara sun saba zuwa masallaci ana koyar da su. Masallaci a nan ake makarantar Islamiyya, shi yasa wannan wuri daidai gwargwado cikin taimakon Allah. Allah ya yalwata mana shi da masallacin da makaranta da komai, har gidan marayu sai an yi a gurin nan insha Allahu ta'ala, da yardar Ubangiji tabaraka wa ta'ala, har asibiti bi idhnillahi ta'ala, ko a saman masallacin nan in Allah ya hore sai mun dora ko asibiti ne a taimaki musulmi. Wannan shine da'awa din, shine addini. Ba yayi addini ya tsaya akan wa'azi kawai da karantarwa ba, a'a, ighatha, taimakon mutane, agaza mutane, mutanen gari su ji a jikinsu wannan gurin yana taimakon su, a taimaki marayu, a taimaki gajiyayyu, a taimakawa wanda ba su da hali, a ba su ilimi, mata su fito su yi karatu, su san addini, su iya yi wa mazajensu biyayya a bisa tsari na musulunci. Ba abin da ba a yi a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk wani hadisi da duk wani ilimi da kaji manzon Allah ya bada shi wallahi daga masallaci ne. Me yasa muke zuwa muke rufe masallatanmu, ba ma karantar da mutane a ciki? Wannan baya cikin tsari na ainihin wato da'awa ta ahlus sunna, tsarin da'awar ahlus sunna, a yi sallah a masallaci kuma a karantar, a yi tarawihi, a yi tahajjudi, a yi sallah, a yi ibada, a yi duk abin da za a taimaka wa mutane da shi. Idan kun duba tarihin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to a haka ya ainihin wato gino. Malamai suka ce munafiki duk inda munafiki yake baya iya raya masallaci. Na faɗi wannan ne saboda mu gane kenan wanda bai da sha'awar raya masallaci yana da sifa irin ta munafikai. Su muminai musulmi, masallaci alheri ne a gare su, masallaci albarka ne a gare su. Yau ake zuwa ake ta wasu abubuwa ma, har gidan kallo ake gina a gida a garurukan mutane. Gidan kallo mutum zai kashe miliyoyin kuɗi ya gina gidan kallo, a gina gidan bal, a gina gidan kaza, a gina gidan badala, a gina gidan kaza. Yara su rinka zuwa kullum bayan magariba har karfe 10 suna kallon banza. To ballantana masallaci, wallahi ina muku murna, ina muku albishir mutanen garin Danga. Allah ya albarkace ku, ku gode Allah, ku zo ku raya wannan masallaci, kuma mahukunta wannan gari, jagororin wannan gari, daga sarakuna da chairman local government da hakimi da kowa da kowa, wallahi tallahi wannan abun a muku murna ne, a muku fatan alkhairi. Duk inda kaga masallaci to alheri ya sauka a gurin, kuma har kiyama ta tashi nan sallah za a yi ta yi a nan gurin. Haka za mu mutu gaba ɗaya mu tafi mu bar gurin nan, ƴaƴanmu da jikoki su zo su ci gaba da raya wannan wuri. So babban manufar gina masallaci shine a raya shi. Kar ka manta wannan fankan kudin wani ne, wannan silin din kudin wani ne, wannan ginin kudin wani ne, wannan fentin kudin wani ne fa. Ya ɗauka ya bayar ya ce a zo a gina a yi ibada a samu lada, sai kai kuma ka kasa zuwa ka zo ka ibada ka samu lada. Yau wannan masallacin ko a Makka da Madina aka same shi, dubu wannan kafe ɗin masha Allah ƙanshi yake yi, gurin ibada masha Allah tabarakallah. So wajibin mu ne mu tsaya mu kula da wannan amana. Wallahi tallahi mun zo ne nan mun baro garin mu Kano ne dan mu zo mu danka muku amana. Amanar Allah a hannunku mutanen garin Danga. Kuma masallacin nan na kowa da kowa ne. Duk musulmi yazo ya salla a ciki. Duk wanda yake musulmi yana kalmar shahada, yazo ya salla, yayi azumi, yayi ibada, ya saurari tarawihi, yazo yayi bude baki, duk masallaci naku ne ku zo ku yi salla, ku yi ibada a bautawa Allah. Kuma za a bada ilimi, za a bada tsari insha Allah tabaraka ta'ala wanda za a amfana a wannan masallaci. Ya ku ƴan uwana musulmi, cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk da yayi gabaki daya kamar alfijir da yake to wallahi duk daga masallaci ne kuma akan munbarin sa. Manzon Allah ya karantar da abubuwa da yawa da ya kamata a kiyaye a ainihin wato masallaci. Yayi umarni yace kamar yadda hadisi yazo amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yayi umarni dangane da masallatai an tutayyaba wa tunazzafa, a sanya wa masallaci turare, a tsaftace masallaci. Wannan umarni ne daga manzon rahama. Barin masallaci da kazanta cin amanar annabi ne. Inda ba dan an tsaftace an gyara ba, ba za ka yi sha'awa ka zo ka gani ba. Kenan ku sani ya ku masu raya masallaci, cikin abin da annabi ya umarce ku, ku rinka tsaftace masallaci, a rinka sa masa turaren wuta, ana jin kanshi, ana goge shi, ana gyara ban daki, ba da shi ana share yana. Kada mu je bayan shekara ɗaya mun dawo mun kawo ziyara, mu zo mu tarar da gurin nan diyana, wallahi ba a kyauta ba. Kada mu zo mu ga gurin nan diyana da datti, ko mu zo mu tarar da fanka bakwai ta tsaya ba ta yi an kasa gyarawa. Kada wani mutum a wannan gari na garin nan gaya ce ai tunda an zo an gina mana masallaci, bari mu jira kuma idan an fanka ta lalace za a turo kuɗi daga Kano a gyara. Wallahi a'a, wallahi an tura ne kamar mai mota ne aka dan angiza shi aka tura shi da motar sa ta dace, kaga sai san dabarar da za ta karasa da shi birni. So an tura ku ne yanzu an angiza ku, sai kuma ku san yanzu za ku rike masallacin ku. Saboda da yawa akan je a gina masallatai a ƙauyuka, sai kaga mutane kowa sai ya boye kudin sa, yana da kudin da zai gina ɗakin sa shi a gidansa, yana da kudin da zai canja rigar sa in ta yi bayin ta tsufa, yana da kudin da zai auren yarsa, yana da kudin da zai sa jari a gona, amma ba shi da kudin taimakon masallaci. Taro ba wanda zai aiko maka taro daga wani gari wai don ka gyara fankarka ta lalace, ko fenti ya lalace, ko za a yi kaza. A'a, an gina masallaci to mu ma mu zo mu runguma mu ba da gudunmuwar mu, mu yi kishi. Akwai abubuwan kashe kudi a masallaci, shara a dauki mai shara da zai rinka shara, ana bashi wani abu. Injin masallaci idan za a yi sallah yana buƙatar fetur, yana buƙatar mai. Mala'iku ne za su kawo mana kudin, daga sama ne za a yi mana ruwan kudin da za mu gyara masallaci mu kula da shi. Ko ka je ka tarar da raf keken masallaci babba irin wannan a gari, amma wallahi sai ka ga ana sallar juma'a ba wuta, sai liman ya zo zai hau munbari a ce wallahi ba kudin mai, galan ɗaya babu, kuma kowa ya wanko babbar rigar sa ya zo ya baje a sahu, amma kudin galan ɗaya ya gagara. Wallahi gwanda mu isan muku, lalle tafiya ba ta yiwa a haka. Dole ne yanda zan kashe wa gidana kuɗi, in kashe wa ƴaƴana kuɗi, in kashe wa motata da babur ɗina kuɗi, to kuma masallaci na ma sai na kashe masa kuɗi in inganta shi, saboda mutane su samu damar yin bauta. Yanzu irin wannan azumi masha Allah, to ko zuwa kai ka kwanta da rana, wannan zafin ranar ka zo ka kwanta a masallacin nan ka rage rana, dan Allah baka ji daɗi ba. Ballantana alhamdulillah a zo ai tafsiri a karantar da mutane, dan la'asariyan ka zo kai a masallaci, magariba din nan a zo a dan yi abun bude baki, ai guri yayi albarka yayi kyau. To amma waye zai yi? Ni ne zan bayar, kai ma ka bayar, wancan ma ya bayar. Ku kiyaye wannan, wani abu ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da gaske. Na shafa da idan na zo bude masallaci, ina yin bayanin wani attajiri wata rana ya je gina wasu mutane masallaci a wani ƙauye, ya je ya danka masallaci wa mutanen gari da daga ci, aka ce an gode an gode, guri iya ganinka da banɗakuna da fanka da komai da kafet. Wannan bawan Allah bayan shekaru masu tsawo sai Allah ijin rabe shi da karayar arziki, ya shiga damuwa, ya rasa duk abin da zai ɗaga ya sayar, ya shiga bakin ciki. Amma in ya tuno ya taɓa gina wani katafaren masallaci a wani ƙauye, sai ya ji sanyi, sai ya ji daɗi. Wata rana ya ce bari dai in hau mota in kai ziyara in je in ga aikin alherin da ne, ko na ɗan ji daɗi. Insha Allahu ta'ala da ya je ƙauyen nan masallacin nan bai gane shi ba, bai gane wannan masallacin ba, ya yi baƙi ƙirin. yayi da ti tunda yazo ya gina musu masallacin nan ya tafi billahi alazimu yana yanda ka san wato wani oven ne na gidan biredi yayi baki kirin masallacin datti ko yana ba a iya sharewa kuma wai musulmi ne wai suke sallah a gurin wa yake muku addini yazo da kazanta wa yake musulunci yazo da kazanta ai muna gyara dakunan mu na kwanciya ai muna gyara falukan mu ai muna gyara wuraren da muke karban bakin mu yazo ya tarar da fiye da rabin carpet din masallacin an sace saboda ba mai gadi kaji ko an zuba kudi miliyoyin kudi ba mai gadi wani yazo yana farke masallaci duk an sace carpet din saura sahu daya sahu na biyu shi ma albarkacin ladan aka daga a kafa ba a sace shi ba fankoki duk sun mutu an sace wasu sai guda daya ta kusa da liman ita ce take gigigir wallahi nake ga muku yaje ya duba bandaki an mai da shi wajen zuba bola ta unguwa mutanen unguwa suna zuba bola a bandaki wanda ya saka tile ya saka wane ne ya saka wane ne wani kuma an cika shi da uban kashi babu ruwa a gurin ba a gyarawa ya tona musu borehole amma kudin man da za su rinka buga inji ya ja ruwa a borehole ya gagara borehole din ta mutu ta lalace saboda ana jiran alhaji ya kawo kudi daga birni komai ya baci sai kayan mafitai mafici dai kam yanda ka san wato a garin ake kera mafitai mafici ba magana sun fi 200 da kurtu na tofar da yawo ka mutum ya zuba yawo su kan ga sunan plenty a masallaci ya duba ya gani ai sai ya tsuguna ai bai tsaya ko ina ba sai gidan dagaci yace ranka ya daɗe Allah ya saka da alkhairi abinda aka yi mana kenan sai ya ce alhaji ina gaji ai da man neman ka ake wallahi a bada taimako a gyara masallaci yace wani taimako kyautar da na bayar ma na fasa yace wallahi tallahi masallacin nan na sashi a kasuwa wallahi bugar da shi nan da man jari na ya kare ni ko na gina ne in bayar nan araya in samu lada ku samu lada yace wallahi kasuwa zan sashi aka buga attajirin yace wallahi kasuwa zan sashi kuma haka yasa masallacin nan a kasuwa da filin masallacin duka ya zuba shi a kasuwa wani attajiri yana so zai gidan gona da waye da sauransu da suto yazo isaye shi yace bari mu saya mu dan gina muku Allah ga naka a gefe dan karami dan tsut shi kuma yace ku bani kudi na zan koma garin mu a gefen gidana zan gina dan karami wanda zan iya kulawa da shi haka ya ɗebe miliyoyin sa ya soke a aljihu masallaci ya dama suto yaje garin su yaje gina dan karami yana kulawa da shi yayi laifi to a kula ku dai wannan naku ne malak halak ba wanda zai zo ya karba amma fa ina zungura ku ne fa a nutsu kulawa da masallaci wallahi ina gaya muku ya fi gina shi wahala kar mu dawo mu tarar da gurin ya lalace gurinku yana kan hanya gurinku yana kan tsari manyan mutane za su rinka zuwa suna ibada suna sallah a gurin nan in ana tsaftace shi amma aka bashi barayi suka saba zuwa suna sace wata rana wani ma zuwa zai ya haude da dare ya cire mana fanka ya tafi da ita sai a zo a ce liman fa ba ga fanka ba bayan asuba a Kano muka kama wani barawon fanka da ya zo masallaci babu tsanin da zai saci fanka wallahi qur'ani izu 60 ya dauka ya jera su qur'ani izu 60 ya takanan ya hau saboda matsiyaci ne shi ya je ya kwanto fanka nan Allah ya taimake mu cikin taimakon Allah da ya zo zai sauko da ita nauyin fankan ya rinjaye shi ya fado da hannunsa sai ya kare kafa ta kare qur'anin suka zube gaba daya kuma ya zo ne dab da asuba sai ga ladan ya zo kiran fari yana zuwa sai tarar da wani a cikin jini jime-jime ya kare ga fanka a hannu ta sare shi ga qur'ani a zube yace bawan Allah aljani ko mutum yace mutum ne aka rama kalla me ya faru yace barawan fanka ne a masallaci yace to Allah tsine maka albarka sahabbai sun raya masallaci sun yi ibada sun yi dukkan abubuwa na alkhairi a ciki daga cikin masu raya masallaci akwai Ali bin Abi Talib wata rana yake wa mutane wa'azi yake cewa ya ku mutane duniya fa ta hada kayanta ta tattara ta juya ta tafi la ilaha illallah yace ga lahira ta fuskanto mu duniya ta hada kaya kai tun lokacin Ali bin Abi Talib yake cewa duniya ta hada kayanta ta tafi kar ka yaudari kanka wallahi da lafiyar da Ubangiji ya baka kar ka yaudari kanka da dan abin da aka baka wallahi duniya ta kusa tafiya dan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai shine annabin ƙarshen zamani ai yace bu'istu was sa'a ana kahataini wa in kadal la tasbiquni an turo ni da ni da tashin alkiyama kamar haka duba kusancin wannan yatsar da wannan yatsar yace sauraka dan kiyama ta riga ni zuwa sai aka turo ni to tunda kaga annabi ya tafi ya rasu wallahi tallahi kai ma ka hada kayanka duk wannan hayaniyar da kake gani na rantse da Allah a hanya ne an kusa direwa yace lahira ta fuskanto mu amma muna cikin rudu muna cikin rafkana muna cikin damuwa yace yake duniya ya kama gemun sa haka ya girgiza ya fashe da kuka yace yake duniya ki rudu wani ba ni ba yake rudu wani ba ni ba yace na sake ki saki uku duniya na sake ki saki uku shi yasa idan koran Aliyu ne ya baci sai zo masallaci ya kwanta wata rana na Fatima ta bata masa rai yazo kwanta a masallaci yana birgima manzo Allah ya zo wucewa ya tarar da Ali bin Abi Talib yana kwanci a masallaci yau da ya tafi kasuwa da ya tafi bakin titi ba gonda ya zo masallaci ba inda mala'iku suke kallon sa inda rahamar Allah take sauka ai masallaci wajen rahama ne ai masallaci wajen jin kai ne ai masallaci wajen kaza ne manzo Allah ya ganshi yazo yana dariya yana shashare masa kasa da turbaya saboda su ba su da carpet a wancan lokacin babu tayar a masallacin Annabi ba fanka a masallacin Annabi yau ku gana ku har da fenti da kaza da kaza da kaza yace tashi kum abu turab tashi ka shiga gida tashi ka shiga gida to wannan ana so a nuna mana ashe a rayuwa yau da gobe ma wani abu in ta dinka ka rasa yadda zaka yi da wannan ka zo ka kwanta in ka je gida ta hada maka zafi ka rasa yadda zaka yi kar ka kai mata duka dawo masallaci ko ba komai rahamar masallaci da jin kai masallaci zai baka kwanciyar hankali bayan haka ya koyan uwana daga cikin masu raya masallaci akwai wato irin Zaid bin Sabit babban malami ne a cikin sahabbai kun san aina ya samu ilimin sa a masallaci Zaid bin Sabit shi yafi kowa iya rabon gado daga cikin su akwai Ali bin Abi Talib mai ilimi ne a cikin sahabbai a masallaci ya samu ilimin sa daga cikin su akwai Hassan bin Sabit wannan adibi sha'iri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake ba musulunci kariya da bakin sa wanda mushrikai za su zo su zagi Annabi sallallahu alaihi sallama ya mayar musu da martani duka waɗannan wallahi tallahi a masallaci suka samu ilimi ina Abu Huraira a masallaci ya samu ilimi ina Jabir bin Abdullah a masallaci ya samu ilimi ina wane ina Ubay bin Ka'ab a masallaci ya samu ilimi ina suwane duk daga masallaci Annabi ya koyar da su ina gaya muku wannan ne dan ku sani masallaci makaranta ce masallaci jami'a ce manzo Allah yayi rabon bashi rabon rikicin bashi a masallaci daure dauran aure duk a masallaci da aje a daura a bakin titi ba gonda a daura a masallaci ba a samu albarka ana idar da juma'a zo a daura aure a samu albarka ha me Annabi bai a masallaci ba idan ya je yaki ya dawo baya shiga gidansa sai ya tsaya a masallaci ya zauna ya yi raka'a biyu yazo ya fuskanci baki su zo su zauna su ko kuma yan gari su zo su zauna su ce ai an yi kaza kafin ya je wajen iyalinsa saboda alakar da manzon Allah yake da ita da masallaci a masallaci ne ake samun wato kaure daure yan uwantaka nazo nayi sallah ka zo kai sallah da ba mu san juna ba amma tunda muna haduwa a sallah to mun samu yan uwantaka ashe in kuna zuwa kuna hada sahun nan to za ku samu yan uwantaka shi yasa aka ce ku daidaita sahu a sallah ku hada kafada a sallah dan zukatan ku su hadu ku so juna ku kaunaci juna idan wani ku ya mutu a dauko shi a kashi masallaci ai masa sallah ya samu gata ka saba da ni a masallaci yafi ka saba da ni a kasuwa ko a filin siyasa kenan duka wannan ayyuka ne na me na masallaci muna albishir ga ainihin wato masu zuwa masallaci malamai suke cewa duk wanda ya zo masallaci inji Imam Hassan al-Basri to bai zai rasa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar ba ɗaya ayatan ya famuha ko dai a karanta wata aya guda ɗaya ya fahimce ta na biyu hadisan ya tadabbaruhu ko kuma liman ko malami ya karanta hadisi guda ɗaya ka je kai ta tunani a kansa ko kuma akan yastafidu minhu watakila wani dan uwanka zai amfana da kai ko da ku da ruwan alwala ne da ka zuba masa abuta ai ya amfana da kai ko da zama kuka yi a sahu ɗaya ka saka turare ya ji kanshin turaren ka ai ya amfana da kai ai ko da ku addu'a kai a cikin tayyarka kace wa ala ibadillahi salihina ya Allah ka yafe wa bayinka salihai shi ma salihi ne ya shiga ai zuwa masallaci babu asara dole ka samu ɗaya daga cikin wannan ko duka au zamban yughfaru lahu ko kuma gafarta ma zanubi ka san cewa akwai wanda in yazo masallaci a addu'ar da yake a masallaci zai tashi bai da zanubi ko ɗaya malam ka sa akwai waɗanda suke zuwa Allah yana yafe musu a masallaci ba sani ba, ya zauna kafin ayi sallah yana ta zikiri, ya zauna kafin ayi sallah yana ta istighfari, ya zo asubahi kafin liman yazo, ya zo azhar kafin liman yazo, ya zo magriba kafin liman yazo, ya zo isha'i kafin liman yazo, an gama sallah yana zaune yana karanta Qur'ani, yana zikiri, yana salati, yana ambaton Allah. Ha, ashe Allah ya yafe masa bai sani ba. To lallai ne masu zuwa masallaci suna samu wannan aw hasanatan tuktabu lahu, ko kuma wani kyakkyawan aiki da za a rubuta mai kyakkyawan lada. Annabi ya kwadaitar da mu muhimmancin zuwa masallaci ta hanyar sallar jam'i. Manzo Allah yake cewa sallar jam'i tafi darajarta yafi mutum yayi sallar shi kadai da daraja 25 ko 27. Ba fa lada aka ce ba, lada ba. Ka san wasu suna cewa wai mai sallar jam'i lada 27. A'a, ba lada ba, daraja aka ce. Wanda yayi sallar jam'i ba a fadi iya adadin ladan sallar jam'i ba. Amma wanda yayi a jam'i ya fi ka daraja sau 27 ko ya fi ka daraja sau 25. Aka ce to me bambanci? Aka ce eh, masallacin da yake kusa da gidan wani, in kusa da gida ne daraja 25, idan ko masallacin nesa yake, yanzu kan wannan masallacin yana nesa da gidaje, to kar ka dauka kai takun banza ne. A'a, idan ka taho kana da daraja 27 ka fi wanda yake kusa da masallaci. Banu Salima sahabbai ne suka ga Annabi ya gina masallaci a nesa da gidajen, suna can bayan awali a Madina, sai suka ce ya Rasulullahi za mu saida gidajen mu mu zo gindin masallaci mu gina gida. Ya ce a'a, makanakum tuktabu atharakum, ku zauna a gidajen ku can kuna nesa din, ku rinka takowa ku zo masallaci ku yi sallah ku koma. Duk takun da kuka yi Allah yana rubuta muku lada, duk takun da kuka yi Allah yana yafe muku zunubinku, duk takun da kuka yi Allah yana daga darajarku. Malam, duk wanda ya daga kafa daya zai je masallaci, wannan abubuwa guda uku sai sun same shi: a baka lada, a yafe ma zunubinka, a dauka darajarka. Ashe babu asara dan mutum ya zo yana sallah a nesa da gida ko ya je masallaci mai nesa. Na farko kuma a lafiyance ma ka samu exercise, ka motsa jiki. Mai motsa jiki, mai tafiyar kafa ya je ya dawo, ya fi ka lafiya, ya fi wanda yake zaune. Yanzu nan da za a gwada lafiya ta da lafiyar ku, tunda kuna zurubtu da zirga-zirgan zuwa gona ko na sauransu. Ni kuma watakila a cikin mota nake, wallahi sai ku fi ni lafiya, zai saba ku saba. Watakila kafafuwan ku sai sun funawa dadewa saboda ana motsa su, ana motsa su. Ko mota ce aka ajiye ta ba a motsa ta, mutuwa take da wuri, ballantana dan adam. Ku kula da wannan, yana da muhimmanci. Da ƙarshe, ku yan uwana musulmi, muna shaida muku wannan alkhairi, muna yi wa Allah godiya da ya wannan da ya mana wannan ni'ima. Ya Allah, muna gode maka godiya wacce ba za ta kare ba, kuma muna muku albishir akan wannan alkhairi. Kuma muna godiya ga hukuma, chairman na local government, irin hadin kai da yake bamu cikin tafiyar da da'awa a wannan local government, da karantar da mutane da dagaci. Allah ya masa albarka da cijan arziki bawan Allah. Tunda aka fara aikin nan aka sanar da shi, addu'a yake ta sa albarka da hakimi, shi ma sako ya ishe masa. Dukkan su gaba ɗaya bamu da wata matsala ko daya. Yau da man kayan su ne ai, yau da man gidan su ne ai, yau da ma ya abin da ya kamata su yi kenan ai. Ai su ya kamata su gina masallatai, ai su ya kamata su yi limanci, ai su ya kamata su karantar da mutane. Da duk wani mutum da ya amsa mana ko ya taimaka wajen bada haɗin kai wajen gina wannan masallaci har ya kawo wannan guri, muna masa addu'a ta girmamawa da mutuntawa. Da wanda na ambaci sunan su, da waɗanda ban ambaci sunan nakin su ba, malamai na wannan gari masu karantar da mutane, Allah albarkaci rayuwarku. Ku sani albarkacin ilimi da kuke karantarwa shi ya ja wannan alkhairi. Ba za mu manta ba da wannan muassasa ta alkhairi, muassasa Al-Furqan. Duk wanda ya je Kano ya san masallacin Al-Furqan, wanda Dr. Bashir yake limanci, Dr. Abubakar yake shugabanta. Allah ya saka musu alkhairi. Suka yi tattaki daga can suka taho wannan guri, suka bada gudunmawa suka yi, ba za mu taɓa mantawa da su ba. Allah ya albarkace su, Allah ya saka musu alkhairi. Kuma da yawa cikin wakilai sun halarci wannan wuri don su shaida amana ta wannan aiki. So muna musu addu'a, Allah ya albarkace su. Muna fatan Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya. Insha Allahu ta'ala, na san idan an idar da sallah za a yi muku bayanin yaushe za a rinka tada sallah, yaushe liman zai hawo mumbari bi idhnillah ta'ala, dan ai maintaining lokacin sallah din. Kar ku lura da lokacin yau, tunda ranar budewa ne, akwai bukatar a dan jijjira mutane, kuma an dan samu jinkirin wasu abubuwa, amma za a fadi lokaci na gaske wanda a kansa za a kiyaye insha Allah. Muna addu'a, Allah ya yafe mana da duk wanda ya taimaka wajen gudanar da wannan ya Allah kai sa kayya da alkhairi ga wanda ya bada tallafi da agaji. Allahumma man ahsana ilaina fa ahsin ilayhi. Allahumma man ahsana fi bina'i hadhal masjid wa imarati hadhal masjid. Allahumma ahsin ilayhima. Allahumma adkhilhuma aljannata ma'al abrar. Allah ya fada, Nabi ya fada sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi cewa man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna. Wanda ya gina wa Allah masallaci, kaji, wanda ya gina wa Allah masallaci, Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Ya Ubangiji, muna roƙon cewa duk wanda ya gina wannan masallaci, Allah kai mai gina a gidan aljanna. Mu ma da mu za mu raya shi, Allah kai mana gidajenmu a gidan aljanna. Allahumma ibni lahum baitan fil janna. Allahumma man bana hadhal masjid ibni lahu baitan fil janna wajhi khairal jaza خير ما جزيت نبيا عن أمتي وجه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمتي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.